Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da duniya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. Inda a yau 31 ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu ci gaba da magana ne akan kiwon lafiyar mata. Masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta zanta da ƙwararriyar likita akan wannan batu, sannan kuma za mu ziyarci filin ƙwalamarmu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma ga tattaunawar da muka faro muku a makon da ya gabata akan muhimmancin kiwon lafiyar mata, inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta tattauna mana da Dr. Babatu Abdulrashid, ƙwararriyar likita akan lafiyar mata da ke asibitin koyarwa na Barau Dikko a jihar Kaduna.
Yawanci barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. Za mu tattauna abin da ya shafi ɓangaren kiwon lafiya ne. Muna tare ne da Dr. Babatu Abdulrashid wacce take daga asibitin koyarwa na Barau Dikko a jihar Kaduna, tana ɓangaren kiwon lafiyar mata wadda kuma take ma'aji ne na ƙungiyar likitoci mata na Najeriya, wato M1. Za mu tattauna ne akan lafiyar mata, wato gabaki ɗaya mace tun daga tasowanta zuwa a lokacin da take haihuwa har bayan ma mace ta gama haihuwa. To al'ada dai abu ne wanda take da ƙarfi musamman arewacin Najeriya, musamman ɓangaren auratayya. Lafiyar jikin mace gabaki ɗaya za ki ga abu ne wanda a gidan miji ma fi ƙarfi, saboda anan ne za a ta samu ciki, za ta yi renon cikin, za ta haihu. Al'adu da yawa sun shafi idan ta haihu akwai abubuwa da ake yi na al'ada wanda yake shafar lafiyarta. Kamar wanne ne take da ƴancin da za ta ce ba za ta yi ba ko kuma a bata?
Wato kamar yanzu misali ɓangaren Hausa, al'adu bayan haihuwa akwai muna ce masa harmful practices da ake yi, kamar su wankan jego, kamar wasu abinci haka, sai a ce an yi mata iyaka da cin waɗannan abincin cewa za su haifar mata da wani illa, don ko suna da amfani
ko sai haifar ma jaririn da
ta haifar ma jariri, ko kuma wasu abubuwa kamar su cire belu da sauransu. Sannan musamman ma ga in ya mace ta haifa, akwai wani abu da muke ci da ake ce ma yankan gishiri, da shi ma yana da illa. To duka wannan
wa ake wa yankan gishirin
ita ya baby din
to
a tunaninsu duk da ya ɗauko asali ne tun daga can zamanin da har su Egypt da sauransu duk sun yi wa'annan abubuwa, kuma ba arewacin Najeriya kaɗai ya shafa ba, har su kudanci da sauransu. Za ka ga in mace aka haifa za mata yankan gishiri, shi ma kala
kamar kaciya kenan,
kamar eto kaciyar ma yana cikin group ɗin yankan gishiri. Akwai sabuwa da suke yi ana sa ran wai idan aka yi hakan za ta kasance ba za ta dinga bin maza,
wato kamar za ta kame kanta, amma cire mata abin da zai kawo sha'awa.
Sannan ko kuma in ta zo haihuwa suna tunanin ko zai iya sa komai ya zo da sauki, to shi ma yana da illa. Kin ga nan gaba idan ta girma, wani ma sai ta zo haihuwa sannan sai ta samu wa'annan matsaloli. To duk wa'annan ya kamata a ba mace 'yancin zaban abin da take so akan yatta da ita kanta ma su wankan jego haka tana da yancin ta ce ba za ta yi ta da shi ba saboda yana kawo ma ya sama har zuciya ka ta feeling hard feeling
ba dole bane dama mutum sai ta yi wanka
ba dole bane ba ma a san wankan jego saboda wankan jego yakan kara ma yakan sa shi zuciya wato hard ya kara mai aiki sai ka gaye ta aiki yana har ya zo ya kasa to sai kaga bayan kwanaki kadan wata kafin ma 40 ta fara kumburewa yana haifar da ciwo sosai wannan har a rasa ta don shi mace ta haihu ga duka matsalolin da ta yi ta samu a cikin ciki tun a cikin ma wata ma jininta ya hau tun tana da ciki wata kuma dama ta samu karancin jini sanda take da ciki wata ta samu wasu kuma matsaloli wanda suke da alaka da ciki so idan ta haihu jikinta yana caccanzawa shine za ta samu wayannan matsaloli duk su kau ta dawo normal kamar yadda kowa yake to sai kuma ya kasance gashi ta haihu sai aka kawo al'adu kala-kala aka ce a'a ba za ta ci wannan da wannan da wannan da wannan ba bayan kuma wayannan abubuwan su ne za su kara mata jini a jiki ta taimaka mata wurin fitowa daga cikin wancan matsalan da ta shiga sannan wata mata ma yi zuban jini a cikin haihuwa wurin haihuwa so jini bai ishe ta a jiki ba an zo an hana ta cin abincin da zai kara mata jini sai kuma a samu matsalolin kuma su karu su zama complicated to haka kuma idan aka zo wurin maganan wanka mace da ta haihu tana bukatan iska mai kyau saboda wasu bangarori na jikinta su samu wannan enough oxygen din don ta koma yadda ya kamata yadda take da kafin ta samu ma ciki to sai kasance za a ce za a rurrufa winduna gaba daya a rufe kofa saboda ba a son ta samu sanyi da sauransu ko kuma saboda jariri to wannan ma zai iya ja mata illa jiri ya rika dibanta ga rashin jini a jiki mun ma sai kaga ma an samu suna suma haka da sauransu sai kuma a koma a garzaya asibiti haka kuma idan aka zo aka ce mata a'a dole sai ta amfani da ruwan zafi tafasasshe wanda ba a ma san ma sai ya huce daga gaba daya daki ya tunnike bayi ma babu ma iska gaba dayan shi tararin ruwan zafi wannan ko ga mai lafiya wanda ba haihuwa yayi ba wanda komai na jikin shi yana nan intact wato ba wani matsala a ciki aka sa mishi irin wannan babu iska zai iya samun matsala ya kamata a kiyaye duka wayannan abubuwa na al'adu a tambayi masana abinda ba a sani ba wurare da yawa kamar yanzu mutane da ke zaune kasan waje haka da sauransu ai ba su san wani wankan jego ba kuma lafiya lau suke
kina nufin nan kadai ake wankan jego
yawanci kamar nan kadai ne ake wankan jego even though su din ma suna amfani da dan ruwan zafi haka sai za su dan sha ruwan dumi amma ba wai a ce ana wannan wankan ruwan zafin ba har da ganye ko kuma a ce da towel da sauransu wanka da ruwa daidai misali ba daifi saboda a lokacin da mace ta haihu ya kamata tana wanka da ruwan dumi haka kadan daidai sannan kuma tana dan wanke gabanta da ruwan dumin ma saboda ko ina gabobin jikin ta abu da suke a wannan lokacin yana da kyau hakan amma ba wai ruwan zafi da yawa ba
ba irin wannan tafasashen da yake
tururi ba abin da ya kamata ta samu shine abinci mai kyau idan ta haihu abinci mai kyau
to ta da yancin ta ci abinci
shine ma abin da ya kamata a bata wanda zai maida dukkan wasu abubuwan da ta lose a lokacin ciki da kuma lokacin haihuwa to kuma ya kamata idan mace ta haihu a samu wanda zai zauna da ita wanda zai kula da yaron ta saboda yanzu a asibiti muna da cases da yawa wanda sun haihu sun samu kaman tabin kwakwalwa muna ce mishi peripheral psychosis haka akwai ma wasu bangarori na fannin psychiatry wato tabon kwakwalwa da zai iya samun mace dama ko da ma lafiya lau komai lafiya ta haihu ana ce mishi peripheral blues shi ma to duk wannan lokacin mace tana bukatar hutu tana bukatar goyon baya na wurin mijinta da yan uwan miji gaba daya ya zama ana tare da ita ana kula da ita ana kula da babin ballanta na haihuwa na farko bata saba da haihuwa ba bata san meye wannan ba ta shiga wannan abu da muke cewa motherhood kenan bata san meye za ta yi ba ya kamata a bata goyon baya a taimaka mata wurin rike yaro
wato sabon rayuwar zama uwa
rayuwa ne yawa da wurin shayarwa da sauransu
haka
Mama, tira a sua sunada, vai, vai, vai.
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma domin jin cigaban tattaunawar.
Likita mu koma baya ga maganan haihuwa kin ce mace tana da ƴanci ta zabi lokacin haihuwa da kuma yawan ƴaƴan da za ta haifa to ta wani bangare ta yaya za ta wato kaddamar da haka ya wannan ƴanci ne ke a wurin ta yaya ina ne daidai ƴancin nata maganan ƴaƴan da za ta haifa kuma wani mataki za ta iya dauka
to kamar yanda muka yi magana cewa ya kamata ta dau matakin yi mashi abokin zaman nata bayani cewa gashi ga abin yadda muka fuskanci rayuwa ga abin da muke yi a mu manoma ne kuko mu kaza ne ko kuma a muna makaranta da sauransu ya kamata mu ba kanmu lokaci kaza za mu fara hayayyafa to haka kuma aka fara haihuwa ta nuna mashi cewa mace tana da matsaloli da yawa da zai iya faruwa da ita idan ta dubinci take haihuwa kurkusa haka especially ta fannin jini din bata ga mai da jinin da ta zubar ba ta ƙara samun wani cikin to wannan ya kamata tsakanin su ne masu ma'aurata din ko kuma wanda take tare da shi partner dinta su ma juna uzuri ta yi mashi bayani yanda zai gane sannan su san adadin su duba yanda rayuwa yake yanzu ba wai mun ce wai yawan yaran bane yake kawo talauci da sauransu a'a yanda ma zaka tarbiyyantar da yaran da sauransu shi ma yana da wahala yanzu so su zauna su yi magana tsakanin su ne wannan idan ta mai bayani da kyau sai dai inda ya bijire ya nuna cewa a'a shi fa bai yadda ba kuma abin yanzu zai taba lafiyarta to nan kuma za ta iya kai shi gaba kamar su organizations da muka ce ko kuma likitoci ma in ta zo za a iya yi mishi bayani yadda zai gane bayani na fahimta kamar idan ta kawo shi wurin ta kai maganan gaba idan bai gane ba ya zo ya samu likitocin za a mishi bayanin dukkan illolin da zai iya samunta da shi kuma nashi shi kanshi idan tana da ƴaƴa da yawa misali za ta iya ta kula da mijin
ba tare da tazara ba
kuma ba za ta iya ta kula da yaron da ta haifa da ba na farkon hankalinta zai koma akan karamin ne mai tasowa
da kuma wannan shi ma yana
kuma wancan shi ma yana abin nan sai a samu matsaloli da shi yaron da shi kuma shi kanshi mijin kuma idan aka samu matsala da yaron ya fara ciwuka da sauransu shi kanshi mijin ma zai samu matsala wurin kula da shi saboda resources din da zai amfani da shi yayi wani abin da shi za a koma ana biyan kudin magani da shi
to likita shi kanshi mijin ma zai samu
kulawar matar ba haka ne saboda ba za ta bashi attention ba tun daga yara kanana ba za ta juya tana kula da wani
da babba ba mun yi magana akan wato ƴancin da matan suke da shi da kuma irin yaya lafiyar ta yake tun daga lokacin tasowar ta wato tashin balagar ta zuwa ɗakin miji da kuma fara haihuwa kuma kin ce bayan nan ma idan sun gama haihuwa akwai cututtukan da za su iya biyo baya ta sakamakon irin abubuwan da aka zartar lokacin da ake da ƙuruciya sai an girma kuma mace ta samu cututtukan da a lokacin ya kamata a ce hutu take yi na tsufa sai kuma ta haɗu da wayansu iftila'i na misali ila ciwon daji na mahaifa da sauransu dami aka fi yi wa hawan kawara game da ƴancin da mace take da shi akan lafiyar jikin nata a nan arewaci
to yawanci gaskiya a da can auren wuri shine muke fama da shi amma jama'a sun fara ganewa yanzu an dan rage to some extent yanzu abin da aka fi ma hawan kawaran shine kamar maganan haihuwa da tazara yawancin mazajen zaka ga su za su ki su understanding ba za su yadda ba ko da wurin wani zai ce shi sam ba za a yi tsarin iyali ko kuma shi sam ya riga ya san cewa idan an yi wannan tsarin iyali wani lokaci saboda wasu matsalolin da ke zuwa da shi wanda shi kuma akan nashi selfish interest din ba zai samu kusantar macen kusa kamar yanda zai idan ba ta yi ba kamar a ce wanda zai kawo masu jini ya dan burkice na wasu lokaci haka to sai kaga ya bijiri ya ce shi a'a shi ba za a yi ba kawai ko kuma akwai wanda zaka ga su dai suna son da iyaye ne ko baki mai da lafiyanki ba zai ce dole sai an yi shi to ba a duba nata ƴancin kawai ita dai dole ta bi abin da shi yake so yawanci zaka ga mazajen za su kawo su a duba sura antenatal ciki da sauransu amma aka zo magana haihuwa za a ce a'a akwai wata gwaggwar shi wanda ita ma ai haihuwar ta goma kuma dai a gida ta yi
to an fi son a zauna a gida
in ga magana haihuwa da maganan tsarin iyali ne yawanci shine har yanzu ake samun matsaloli akan su ba a ba su ƴancin su wani abun kuma da yake shi ma auren haihuwa da ake samu shine idan aka kawo macen a wani mijin ya yadda ya kawo ta an duba lafiyanta har aka kai lokacin haihuwa to antenatal kuma ya kawo ta haihuwa to amma zai kasance ko dai auren haihuwa shi ba zai mai da hankali akan magunguna ba kaga ai ta neman shi ana neman wannan magani ba za ka same shi a wurin ba duk abin da ya kama da sai taba juwun shi a wannan zaman akwai matsalan poverty to amma kuma ya kamata mace idan dai ya dauke ta da muhimmanci tun tana da ciki kafin wata 7 akan ba da shawaran ka fara saving kana tara wani abin da tunda idan abu ya jiro zaka iya ka dauka nauyin shi wani ma za ka ga akai an ce a'a yanzu dai mashin ba za ta ma iya haihuwa ba aiki za a mata sai ya tsalle ce a ta kawai ba za a yi wannan aiki ba shi sai dai a batta ta gwada haihuwa ko kuma ya dauke ta ya je nan duk a wannan yawon da yake nan ya kauce ma wancan din
kuma tana cikin wannan
azabar nan za a yi ta yawo da ita har a je ma wannan matsaloli kamar su yoyon fitsari duk sai su bijiro da sauransu kaga an danne mata haƙinta har an samu wani ciwon sannan shi din ne idan ta samu wannan yoyon fitsari zai ce shi ba zai iya ba sai dai iyayenta su dauka nauyi so ya kamata duk a kiyaye a san cewa mace wata halitta ne na musamman da ya kamata a kula da ita
to wani kira zaki ga mata domin su dauki himmar da kuma azamar kula da ƴancin da suke da shi na maganin lafiyar jikinsu
kiran da zama mata shine farko dai su ma san me suke da ƴanci a kan shi iyayenmu mata da mu kuma mata wanda muke kula da masu tasowa da su ma yaran da suke tasowa ya kamata kowa mu san rights din mu wato ƴancinmu na game da auratayya na game da lokacin da ya kamata a yi aure mu san kuma rights din mu na game da haihuwa da kuma decision wato zartar da sanda za a haihu da kuma yawan adadin yaran da mutum yakan so ya haifa da kuma tazara tsakanin su sannan a san rights na neman lafiyar mu
wato ƴanci da yake cewa magana
ƴanci na neman lafiyar mu da suke da alaka da dukkan waɗannan abubuwa da za su bijiro a rayuwar mace wato haihuwa da sauransu da kuma neman binciken wasu ciwuwuka da sukan bijiro da to bayan haihuwan duka ya kamata mu san su sannan kuma iyayen mata su ba mu goyen baya akan waɗannan abubuwa saboda koda ma iyayen maza sun kawo shi su san yadda za su lallabi mazajen yadda za a yi musu bayani su gane a taimaka ma yarinya da ke tasowa kuma ya kamata kungiyoyi wanda suke da alaka da waɗannan abubuwan su fito su san meye da meye abubuwan da mata ke fuskanta ta campaigns ta zuwa makarantu gangami kala-kala su rinka yi asibitoci ma su rinka kokarin yin abubuwa kamar su wannan social media radio da sauransu sannan kuma gwamnati su ma akwai nasu rawan da za su taka wurin tabbatar da cewa abubuwan da suka danganci lafiya din in babu a sa su sun zama kamar free ba su zanto dai da sauki yanda kowa zai iya same saboda yawanci maza ma da ke bijirewa kamar a ce ta wurin haihuwa din rashi ne yakan sa irin waɗannan abubuwa to amma in komai ya kasance da dan sauki za a iya samun shi da sauki to za a samu goyen bayan su da sauransu kuma gwamnatin ma ta sa hannu a cikin tallafin waɗannan abu
sauraron mu kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu a Ghana Hawwa Abdul Karim Young Pioneer a filin kwalamar mu tare da bakwar da ta gayyato mana
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna Kwalama wanda ke gabatarwa cikin shirin nan na yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin sunana Hawa Abdul Karim Yonkwaniya. Yau na gayyato shahararren ɗan jarida kuma wanda ke fafutukar kare haƙƙin al'umma musamman mata, Hajiya Hafsa Kadiri English. Zamu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne akan abinci dai na Ghana, inda yau zamu duba ko zamu yi da kunu. A Najeriya ana cewa dukunu, a nan Ghana kuma sai a ce da kunu. Assalamu alaikum, barkamu da waraka.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To Hajiya Hausa, sai in ce ya aiki ya hidima?
Alhamdulillah.
Mutanen Ghana na kiran da kunu da kunu, abincin Ghana ne da aka fi sani. A Najeriya ana cewa dukunu, na dan ya fi shahara a nan birnin Accra. Wannan abincin ya ake farawa ma tukunna, da me ake yi?
Wato wannan abinci da ake ce ma da kunu ya kasu kashi biyu. Akwai na kabilan Fanti da ake cewa Fanti da kunu, sannan kuma akwai na Ankarawa, waɗanda su mazauna Ankara kenan Accra ake ce masa da kunu, amma a cikin yaren su ana ce mai komi.
Komi shine da kunun da yafi shahara a duniya.
Kwarai kuwa gan komi shine da kunu da mu muka sani musamman ma mazauna Ankara. Kuma idan kin je Najeriya yau da gobe, saboda yanda ƴan Ghana ke ciki, su ma suna yin da kunu, suna saida jama'an Najeriya. To wato shi da kunun nan yanda ake yin sa, zaki samu matsaranki busasshiya, masara busassa da ake tuwo da shi. Kamar misalin in kwano ɗaya ne mutum zai iya siya, she kaje ka jika, zaki jika shi kwana biyu. To idan kika je kika jika kwana biyu, na uku
ana surfewa ko ba surfewa?
Ba surfawa, ba surfewa, haka ake jikawa. Idan kika jika kamar misalin kwana biyu, she ki tsani. Kuma wata kila da zaki jika na akwai datti a kai, kinga saboda totun masara da abubuwan nan, sai ki yaɗa waɗannan dattin da ke kai ki zub da shi. Idan kika zubar, sai ki zubar da ruwan, ki sake wankewa saboda datti, sannan ki tsami. Idan kin tsami, sai ki kai manika a nika miki. To akwai masu nika shi gari, akwai wanda kuma za su yi nika shi, su nika shi kamar kamu, amma nikan garan yafi. To da zaran kin do gida, sheki dan kwaba shi da ruwa, kada yi ruwa da yawa, ki dan kwaba da ruwa sheki rufe. To da ke rufe kamar kashi gari haka, ya dan yi tsami, in yayi tsami sheki ibi kadan cikin wanda da kika kwaba, sheki sa ruwa, ki ya mutsa shi, ki yi shi ruwa ruwa dan kadan haka, sheki dora a wuta. Za ki saka cikin tukunya ne, ki dora a wuta, ki tuka, ki sa gishiri, ki tuka shi, ki tuka kamar ya kusa nuna.
Zaki tuka shi kamar tuwo?
Kamar tuwo, kamar yanda ake tuka tuwo, zaki tuka shi. Idan kin ga ya dauko nuna, sai sheki sauke kasa.
Kada ki bari ya nuna da sosai.
Kada ki bari ya nuna sosai. To idan kin dauko kika sheki kwashi, ki sa cikin babban langa, ki bari ya dan sha iska. Idan ya sha iska, sheki ibi danyen wannan garin masaran nan da aka niko, wanda shi wannan kika diba kika tuka, sai ki ɗibo wani ki hada cikin dafaffe, ki kai ya mutsawa. Amma kada ki bari shi kuma danyen yafi nunannen yawa, daidai wa daida haka, ki ya mutsa su. Idan kika ya mutsa, kika hada shi ya kwabu da kyau. To akwai ganyen masara da shi ɗan garin nan ake sakawa, wannan shi a dan murmuda shi, a dan yi shi ball ball haka, shi a saka cikin ganyen, a dan rufe, a saka dashi. Akwai yanda ake yin sa, ake mulmula shi. To amma idan baki da ganyen, akwai ledan nan da ake yin su alala, ana daure tuwo da shi. Zaki ya idan kin kinyi shi kamar tuwo tuwo haka ball din nan, sheki aka nan ne, sheki saka shi a cikin leda, sheki daure. To tukunyan da zaki dora shi a ciki, ki samu shi ganyen masara ki jera a cikin tukunyan kasa. In baki samu ganyen masara ba, in sun ma ne napkin haka mai dan sha'awa, sheki sa cikin tukunyan. To idan kin sa cikin tukunyan, sheki sa wannan ya sunan shi da kunun da kika dundunkulan, sai ki saka ciki, ki sa ruwa, ki rufe. Yana daukan lokaci gaskiya, sannan ya nuna. Da ma zaran ya dau nunan, kina jin kanshin shi, wato shi kenan wannan dukunu. Kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya, ko wace miya?
Ainihin da kunu, wani miya ne ake ci, aka fi cin da kunu da shi?
To su Ankarawan akwai barkono da suke nikawa, da ake samu attarugunki ne ne albasanki da tumatur daki markada akwai wani abinda ake nika da shi a nan garin Ghana kin gani
wato ayuwa da muka fi amfani da shi
wato muna ce
masa
a sanka daki ganshi kaman kasa aka yi da shi ko kuma dusin nika na da
na'am
sai ki nika shi barkono a tarugun ja sannan ki nika albasa ki hada da tumaturin ki nika to idan kin nika duka sai ki zo ki sa dan magi da dan gishiri saboda daɗin sa sannan shi kuma wannan da kunun ana ci da kifi kifi soyayya zaki ya kici da shi amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da suke akwai wani suna ce mai akulo wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da dan albasa su dan dumama shi cikin ruwa haka idan ya dahu da shi suke ci ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi
to shi kifin ya ke dukowa ma a soya da sauransu
to kifi da kin san kala kala ne a muna da kifi kama ama wanda a Najeriya suna ce masa kwalla muna da amani muna da kifi daban-daban su cassava fish da wane ne akwai kifin da daki sai dole shekin kankare bayan sa saboda fatan da ke bakayyan da ke bayan sa da fata sai ki kankare shi gaba da baya idan kin kankare kuma ki a cire dattin da ke wuya makogoro to idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko saboda da karnin kifi kya iya ki samu lemun tsami sai ki yanka shi biyu ruwan
raba lemun tsami
ki raba shi biyu idan kin raba sai ki matse ruwan lemun cikin ruwan kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ki ya ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake daurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirin ki da watakila dan cittan ki da tafannuwa saboda kara abin nan to idan kika
zaki hada ki ya musaki
zaki hada ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kin haka sai ki bar shi kada zaki zo ki dora man ki a wuta idan ya dau zafi wasu in suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki ya sa dan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da kunun nan ba su saka fulawa akwai kifi kanana kamar irin amanin nan da nace da sauran kifin shi suna da diba ne haka sai su sa cikin wutin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan tankon da na nuna suna iya siyan pie su yanyanka su zuba a ciki su ci
masha Allah to idan za a jera da kunun kenan idan ka dauko da kunun ka ajiye sai ka dan dibo dan barkonon ka tankwa kenan ka ajiye sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka fire ka ajiye an save kenan
kwarai kuwa an save kenan za a iya ajiye maka kaci kin gani in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kunu zaka iya ci da shi
duk miyan da ka gan kai ya maka a ranka zaka iya ci da
kwarai kuwa miyan da ya kwantar maka da hankali kaje yau zan ci da kunu da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankon ba amma asalin su an kara wan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shiton ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai shi danya kuma da ake
ina jin sabon sati zamu yi batun shiton nan insha Allah mu gani yadda shiton kuma ake yin sa saboda na san yadda ake yin shiton kuma zai dan dau lokaci anan zamu kawo karshen shirin kwalama ni Hawa Abdul Karim yan fani na gabatar babbar ba ko mu ita ce Hajiya Hafsa Kadiri English
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Jude Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya